Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an muni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki suke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 3 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke kafa da su, Maryam ba makalan labarai.
Yakin da aka fashe wata guda ana yi a yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha ya kawo cikas sosai a kokarin yaki da cutar coronavirus. A Amurka kuwa cutar ta coronavirus na ci gaba da yaduwa yayin da kasar ke kusantar lokacin bukukuwan Kirsimeti. Lokacin da ake sa ran tayu taron ƴan uwa da abokai zai ƙara yawan masu kamuwa da cutar kuma asibitoci za su kasance babu mataka tsantsi. A China kuma hukumomin kasar ke kokarin kaddamar da gagarumin shirin fara bada rigakafin cutar ta coronavirus.
To kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu. Kuma kamar yadda kuka ji a kanan labarai za ku ji cewa a jamhuriyar Niger wasu mutane da ba a san ko su waye ba sun tarkace 10 mutane a gundumar wannan da ke iyakar kasar Mali. Har ila yau a jamhuriyar Niger ana ci gaba da maida martani game da sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban kasa da aka sadda inda 'yan takara 30 suka shiga zaben. A Najeriya kuwa za ku ji cewa duk da umarnin da shugaban Najeriya Buhari ya baiwa babban bankin kasar na kada a baiwa masu shigowa ko cinikayyar kayan abinci kuɗaɗen waje buɗe iyakokin kasar yana kawo fargaba da tashin hankali ga manoma musamman na shinkafa. Madina mai shan kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Yakin da aka kwashe wata guda ana yi a yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha ya kawo cikas sosai a kokarin yaki da cutar coronavirus. Daya daga cikin munanan annobar da Afirka ta taba gani yayin da yakin ya sa mutane kusan miliyan 1 yin gudun hijira. Lamarin kuma ya kawo cikas sosai a ayyukan jan kai. Dabban mutane da ke gujewa fadan da ake yi tsakanin dakarun Tigray da Habasha suka tsallaka zuwa makwabciyar kasar Sudan inda nan ma ake samun karuwar yaduwar cutar coronavirus sosai a fadin kasar. Sama da ƴan gudun hijira 45,000 da suka tsere wa rikicin Tigray yanzu suke tsugunna a wasu sassan Sudan inda suke zama a wasu sansanoni da ba a gujin cutar coronavirus kuma babu cibiyoyin jinyar cutar. Yayin da ake fuskantar COVID-19, yanayin shiga wasu motocin bus bai da daɗi. A cewar wani ɗan gudun hijira mai suna Hailem, wanda ya ce sama da mutane 60 suka shiga wata mota da ta kwashe su daga Hamdayat da ke yankin iyakar Sudan zuwa sansanonin. Cutar coronavirus na ci gaba da yaduwa a fadin Amurka yayin da kasar ke kusantar lokacin bukukuwan Kirsimeti. Lokacin da ake sa ran tayu taron ƴan uwa, iyalai da abokai zai ƙara yawan masu kamuwa da cutar kuma asibitoci za su kasance babu mataka tsantsi. Galibin yankunan kudanci da cikin jihar California sun sanya sabbin matakai akan masana'antu da wasu ayyuka a jiya Asabar yayin da asibitoci a jihar da tafi yawan jama'a a Amurka ke fuskantar karancin gadajen kwantar da marasa lafiya sosai. Dole ne wuraren sai da abinci su takaita ayyukansu, haka kuma gidajen sinima da wuraren gyaran gashi da sauran wasu masana'antu dole su rufe a yankunan San Diego da Los Angeles da kuma wani bangaren Central Valley. A yau Lahadi wasu garuruwa a yankin San Francisco Bay za su sanya matakan takaita fita. An samu rahoton adadin tarihi na kusan mutane 228,000 da suka kamu da COVID-19 a fadin Amurka a ranar Juma'a, wanda ya zarta na ranar Alhamis wanda ya kai 217,000 a cewar bayanan jami'ar Johns Hopkins. A kasar China kuma hukumomin kasar ke kokarin kaddamar da gagarumin shirin fara bada rigakafin cutar coronavirus. Kamfanin dillancin labaran AP ya bada rahoton cewa gwamnatocin larduna a fadin kasar na yin odar rigakafin na gwaji wanda aka hada a kasar. Duk da cewa jami'an kiwon lafiya ba su faɗi karfin aikin rigakafin ba ko yadda za su tanade shi don al'ummar kasar biliyan 1.4. Kamfanin AP ya ce jami'an lafiyar China sama da miliyan 1 ne suka karbi rigakafin na gwaji bayan da aka bada umarnin gaggawa na yin amfani da su. Amma babu wata alama da ta nuna rigakafin na da wata mummunar illa. A kasar Korea ta Kudu, ƙarin adadin masu kamuwa da cutar ya sa jami'an kasar sanya sabbin matakan takaita fita a babban birnin Seoul da kewaye. Daga ranar Talata kuma za a rufe wuraren motsa jiki da wasu wuraren. Kuma za a haramta taron jama'a da ya wuce mutum 49 haka kuma sai ta yanar gizo kadai za a gudanar da tarukan ibada.
To madalla kamar da kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar Niger wasu mutane da ba a san ko su waye ba sun karkashi mutane da yawa a gundumar Owalam dake iyakar kasar da Mali. Ya zuwa yanzu hukumomi na ci gaba da gudanar da bincike don tattace abubuwan da suka wakana. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salaman Mana Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Lamarin ya wakana ne da Asubar ce Asabar inda wasu mutane dauke da makamai suka kai wani farmaki ne kama da shamfansar wasu ƴan bindiga biyu waɗanda ƙauyawa suka hallaka a tsakiyar makon da muke ciki kamar yadda wani ɗan rajin kare haƙƙin jama'ar yankin Tiladeri Ibrahim Mahmudu ya bayyana min ta wayar telefon.
To wannan hari da aka kai dai garin Sondikiwindi department a jihar Walam garin da aka ce Sondikiwindi gari da aka ce ma Hanam Sondi da Chomogu yanda wanga gari da an ta'adda sun kai ma hari lalle an yi kwana bui sun saka bisa inji inji ne sun ka zo bisa sun ka zo sun ka shiga gari na tsammanin sun zo tambaya ko sun zo yin wani lanan aiki ne ɗan gari ko sun ka yi baki guda ɗan gari suna da kwamitin da zuzuna su waɗannan sun ka samu mutanen nan ƴan ta'adda biyu wannan sun ka kashe su. Bayan wannan kashe da an kai musu adda kuma sun ka zo sun kai wanga ramko da an kai rai Asaba.
Mutum nawa ne suka rasu a sakamakon waɗannan kashe-kashe?
Lalle dai mutum 67 su ne an ka kashe yanzu suna nan cikin CSE na Bani Bongo suna nan an jejjera suna nan ku kwance.
Cikin mutanen gari ne ko kuwa ƴan bindigan ne a kashe?
Ƴan bindigan su sun zo sun yi wanga mugu lanan da aiki wanga na cikin akan ƴan gari ne suka zo kai kashe-kashe don ka cin gari ne wannan babu wani soji ko labawa gari dai ne sun kai mahari sun kai wanga ɓanna a ce akwai minisima akwai takuba akwai operation dongo akwai sarval kinje sek sahel tsakanin mu da mali da burkina da nan nijar duk waɗannan suna nan waɗanda ƴan ta'adda su zo su yi wanda mu ba samu yanda an kai har su samu su yi gudu su koma inda suka wuto mu yanda ban mamaki.
To yanzu cikin wani yanayi ake wani irin hali jama'a ke ciki ne ta karkarar ta Sondikiwindi gundumar
Walam? Wallahi yanzu mutanen gari da waɗanda sun kai kingi kowa yana can lishita da mutane kowa su sun hankalin su ya koma can wajen waɗanda Allah ya sa su sun tsira da waɗanda sun ka samu rawani suna ta ana yi su magunguna.
Ga yanzu hukumomin Nijar ba su yi ƙarin bayani akan wannan al'amari mai kama da harin ta'addanci ba. Haka kuma kakakin gwamnati minista Zakariya Abdulrahman da na tuntuɓa akan wannan magana ya buƙaci in bashi lokaci domin ya tattaro bayanai daga wajen ministan tsaron ƙasa. Yayin da a can gundumar ta Walam aka sanar da ni cewa shugaban ƙaramar hukumar yankin wato prefect ya yi tafiya zuwa ƙauyukan da aka yi waɗannan kashe-kashe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida da Salaman Mana Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga muryar dauke da karshen labaran duniyar.
Wakilan Birtaniya da na tarayyar Turai wato EU da ke tattaunawa za su gana a Brussels a yau Lahadi a kokarinsu na ƙarshe na cimma yarjejeniyar cinikayya bayan ɓallewar Birtaniya daga EU kafin ƙarewar wa'adin yarjejeniyar da suka cimma a baya ranar 31 ga watan nan na Disamba. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da shugabar kwamitin tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun yi magana ta waya a jiya Asabar sun kuma umarci wakilansu da su koma teburin tattaunawa bayan da suka dakata a shekarun jiya Juma'a. A wata sanarwar haɗin gwiwa bayan tattaunawar da suka yi ta waya, Johnson da von der Leyen sun ce babu yiwuwar wata yarjejeniya idan ba a warware takaddama game da wasu batutuwa uku masu sarƙaƙiya ba. wato shugabanci kasuwancin kifi da sharadan gasar cinikayya. Wakilin EU a zaman shawarwarin ballewar Burtaniya daga tarayyar Michael Barnier ya ce tattaunawar da zai yi yau Lahadi da takwaran aikinsa David Frost za ta nuna ko za a iya cimma yarjejeniyar cinikayya ko a'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a muhimmiyar jihar Georgia dake kudu maso gabashin Amurka a jiya Asabar don yakin neman zabi tare da ƴan takarar sanatoci biyu na jam'iyyar Republican da za su fafata da abokan adawar su na jam'iyyar Democrat a zaben fuddugwanin da za a yi a watan Janairu wanda zai tantance jam'iyyar da za ta zama da rinjaye a majalisar dattawan kasar a farkon gwamnatin Joe Biden. Duk da cewa ba a sanar a hukumace ba, Biden tsohon mataimakin shugaban Amurka shine ya lashe zaben jihar Georgia da kasa da kuri'u 12 cikin miliyan 5 da aka kada. Amma kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce ya shigar da ƙara a shekaran jiya Juma'a don neman a yi watsi da sakamakon zaben shugaban ƙasa na ranar 3 ga watan Nuwamba a jihar. Trump na jam'iyyar Republican ya kai ziyara Georgia a yayin da yake ci gaba da gwagwarmayar bayan zabi ta neman dakile nasarar da Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a jihar da kuma wasu jihohin da ke da muhimmanci wajen cin zabi da ma kalubalantar sakamakon zaben kasar baki daya.
Madalla a gaida Maryam Dauda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zan sake koma jamhuriyar Niger. Jama'a na ci gaba da maida martani game da sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban kasa da aka fitta a jiya Asabar. Zaben da ƴan takara 30 suka tsaya kuma ana sa ran yin zagaye na biyu na zaben a wata mai zuwa. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Dangance da sakamakon zaben shugaban ƙasa zagaye na farko da hukumar zaben ƙasar ta Jamhuriyar Niger ta bayyana sakamakon wucin gadi kamin kotun tsarin mulkin ƙasar ta kammala duba sakamakon, ana iya cewa Allah ya yi walƙiya kuma an garawa kowa, tunda ƴan takara biyu ne daga cikin ƴan takara 30 da suka shiga wannan fafatawar suka kai zagaye na biyu. Bazum Muhammad na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da tsohon shugaban ƙasar ta Jamhuriyar Niger Alhaji Muhammad Usman da Modan Lumana Afrika ta Hamma Amadu ta goya ma baya. Banda babban birnin Yamai a cikin jihohi ma ana ci gaba da mayar da martani game da sakamakon wannan zaben, inda dan baba Mamman Ceni na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki kasar ta Jamhuriyar Niger cewa ya kamata dan takarar ɗan adawa na RDR canji Alhaji Muhammad Usman ya ajiye takararsa ya bi dan takarar jam'iyya mai mulki.
Mu indai da ayyuka aka unwani, indai kuma da abin da an kai mu Niger aka unwani, mu muna zaton in Allah ya so ya yarda kai har wanda annabi zai aji shi ce ya goyi bayan Alhaji Bazum Muhammad.
Ba sai yin zabe ba kenan.
Ba sai yin zabe ba muna, indai mu ayyuka aka dibi da a ci gaban kasar Niger, to har wanda annabi Haruna mu bako sai ya aje ga jama'a shi ce ya bi Allah ya bi Bazum Muhammad a tashi kin Muhammad Allah bashi.
Wasu masu nazarin siyasa suka ce abinda ake iya tsoro ga zagaye na biyu na zaben shugaban kasa kar a tayi duka jam'iyyun nan da ake ganin kamar ba su darsawa da jam'iyyar PNDS tarayya su yi ma Bazum Muhammad abin nan da aka wa Tanja a shekara ta 1963 ai masa taron dangi.
A'a, shi Tanja ai taron dangi ne nan ban ce ma abin, tunda Maidoson kasa an dai diba an gani yanzu jam'iyyar PNDS tarayya a halin yanzu da muke ciki da wanga zabe da anka gama da ita da waɗanda sun karaketa waɗanda ba su yi takaraccin shugabancin ƙasa ba suna da majority a majalisa, to in ƙasa aka sanya ma aiki kana tahiya yanzu ka tai can inda baka da majority kenan niyya a to a maida ƙasa ba kenan a rushe majalisa ko a yi mi.
A bangaren jam'iyyar RDR canji ta Alhaji Muhammad Usman da ya zo na biyu a zagaye na farko Maitre Abdulmuni cewa yi
wani nufi maka bisa tunanin ƴan Niger su ma jam'iyyoyi su ma su yi wannan tunani. Usman tun da ake siyasar Niger bai taba shi dauki alkawali shi saba shi ba, bai taba dauka amana shi ce amana a zamantakewar shi ba tsakani ne da ƴan siyasa wajen su, shi kuma jagoranci haka ake so ga mutum mu ba mu da ci da sakowa mun ba Allah zabi akwai dai tartutuka suna nan sun sani sun san inda sun kaito sun san can sun san nan sun san wancan sun san wan
wadan suna cewa koda tsaron jam'iyoyin sun bi Muhammad Usman mulkin zai waya tunda babu majority a majalisar dokoki
majority majalisar dokoki ni kaga abin da nake tunani bisa shi abu san majority su kade ba in kuma ma sun samu majority su kade kai dai bari mu kai ga mulkin in Allah ya kai mu bisa mulkin ai su sun sani ai yawan gazaben ai ba haka zai tabbata ba
wadan su cikin mawasu goyen masu mulki sun ce su abinda ma kuka fata dan takarar jam'iyyar RDR tunda in cancanta aka bida da kuma tsari na program na a zabi mutun shi ma aje shi huta da kulhon mangoro shi huta da kuda shi be ba zo mu a ci gaba a raka ita taya ba sai aje zagaye na biyu ba
shi tsin to bi bayan ba in muna cinta wani abu bayan tariya yau take bi mu ba mu bi so ba mu harka da
su yanzu haka dai an so ma ganin kai kawo da kirayen waya ba kakkautawa na yan siyasar ta jamhuriyar Niger domin neman bayan jam'iyyun da za su mara musu baya don zuwa zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da zai wakana a ranar 21 ga watan Fabrairu idan Allah ya kai mu abinda Hausawa ke cewa ba a san macito ba sai miya ta kare Haruna Mammana bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman bako to duk da umarnin shugaban Nigeria Muhammadu Buhari ya baiwa babban bankin kasar na kada a ba wa masu shigowa da cinikayyar kayan abinci kudaden waje Buɗe iyakokin ƙasar yana kawo fargaba da tashin hankali ga manoma musamman na shinkafa a ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya aika mana daga Abuja
babban kalubale da ke gaban gwamnatin tarayyar Najeriya a yanzu shine na tabbatar da cewa wannan manufofi da tsari da shugaban Muhammadu Buhari ya gabatar za su yi tasiri wurin tabbatar da cewa ba a baiwa ɗan kasuwa masu shigowa da abinci kudaden shigowa da abinci da kasashen ƙetare ba da kuma tabbatar da abinci bai ci gaba da shigowa daga iyakokin Najeriya da aka buɗa kwanan nan ba domin su ne hanyoyin da ake ganin cewa za su iya kare lagun manoman abinci daga cikin Najeriya wannan shine matsayin da kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya take bayyana wa manema labaru inda wakilinta daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wato Alhaji Abubakar Dahiru yake bayyana min a fira da ne da shi inda yake cewa
a gaskiya wannan fa abu ne mai wuyan gaske sai dai an yi ta da gaske irin yanayin kasar nan da muka ga kanmu a ciki in ba haka ba ai zamu ce abu ne mai sauki duk wani abin da muke ci daga waje ai ba alheri bane tunda muna da shi a kasar nan bibiyar da mutane suka yi hobasa wajen noman shinkafan nan da sauran kayayyaki na gida wallahi abu ne na mutum ya yaba ma kanshi amma ainihin mutanen sama su ne ke karya mana gaba kuna nan kuna yi a nan kasar su suna can suna tunanin kansu ba su tunanin talaka da ke kasa kuma talaka wannan su ne masu shan wuya su ne ke dukan wayannan abubuwa bibiyar da kungiyar nan ta tashi ta yi hobasa akan noman shinkafan nan saboda samar da kowane magidanci abinda zai ci kuma gaskiya an yi kokari amma yadda kasan take a gaskiya shine muke jin tsoro
kamar su waye manyan da kake ganin cewa suna kawo muku cikas
in an ce manya na sama ai ka san manya na sama ba na saman kololuwa can bane wayanda ke tsakiya ne wayanda ke tafiya suna dawowa cikin lamari din ba haka ba wannan abun zai shugabannin suna da manufofi masu kyau to amma wayanda ke biye da su sune kawai ke karya mana gaba a cikin wannan lamarin
ga shi shugaban kasa ya ce kada babban banki kuskura ya ba da kudade ga masu shigowa da abinci ko neman shigowa da wani abu da ya shafi abinci domin kada a kare lagon ku wannan tsari idan aka aiwatar da shi na hana kudaden shiga kana jin zai ba da nasarar burin na gwamnati
shine abinda zai ba da gurin gwamnati idan har ba riga an yi wani abu kamar haka ba to mu da muke nan kaga zamu ba da himma duk wani abin da za a fita da shi waje albamu yadda gwamnatin ta tsara yanzu nan akwai prime anko akwai anko da yawa wanda duk dan kasan nan zai more idan har aka bi wannan tsarin ina tabbatar maka da cewa duk wannan abin da ake in Allah ya da shekaran nan duk wani wahala da muke hannu ba za ka yaga haka ba
Alhaji Abubakar Dahiru kenan shugaban manoman shinkafa ta Najeriya rashin babban birnin tarayya Najeriya Abuja a fira da nayi da shi Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja Najeriya
to madalla a gaida Umar Faruk Musa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina mai shanu da shirin matasa a duniyar gizo matasa a duniyar gizo. Ku albishirin ku matasa. Sauraro barka da dawowa wannan filin na matasa a duniyar gizo tare da ni taku Madina Mai Shani mai jagorantar wannan shirin so dai a kowane mako ga waɗanda yau suka fara sauraron wannan shirin matasa a duniyar gizo shiri ne da ke duba alfanu da kuma illolin shafukan sada zumunta duba da yadda komai namu ya koma yanar gizo yanzu to ma sauraro dai yau filin naku ne yau na tsakuro wasu masu bibiyar wannan shirin na wasu biyu domin jin irin tasirin da shafukan sada zumunta ke da shi a rayuwarsu.
Irin tsara ka ji da Sulaiman Ismail.
To zan ina so in tambaye ka a matsayinka na matashi idan an ce maka shafukan sada zumunta ko kuma na yanar gizo a turanci social media kenan me ke zuwa kanka?
Social network ne wani tsari ne wanda Turawa suka kawo mana shi ko muke aiki da shi saboda yana kara wayar da mu akan wasu abubuwa na rayuwa wanda da kusan bautan su amma sai ta hanyar social network wanda suke sadar da mu da wasu mutane wasu na ƙasa wasu kuma na jihohi wasu ma na local government ɗin ku. Gaskiya social network yana da tasiri sosai a tare da rayuwata saboda ya sa ni na sadu da yawan mutane wanda ko ban taɓa tunanin sadu da su ba amma ta hanyar social network yana yin tasiri a tare da rayuwata kuma ina jin daɗin kasancewa da social network.
To za ka iya rayuwa ba da social media ba?
A ina ina Madina ai ba zai yiwu saboda already ko yaya ban ba kwana ɗaya zan ga social network sosai wasu ma ba su dinga kira na yaya amma ta su ba kawo wallahi in bar ce wallahi kuma ina jin kamar damuwa in ban hau ba dan duk daren na dole sai rawo su nake jin daɗi.
Me za ka ce ka fi amfana da social media a rayuwarka?
Social network yana amfani da shi wajen tafsirarsa da kuma ganin yadda duniya take kasancewa. Saboda yanzu duniya ta zama suwa ta kawo hannu kake ina son da dinga min ina mu abokin labari ne gaskiya ko da yaushe ina son in dinga update din kai na wajen labari haka da kuma abin da dinga shaji na ina son da dinga ganin abubuwa sabbi saboda in ƙara ilimi akai saboda duk inda na shige zaman to ina da wayewa akan harkar addini da kuma bangaren labarai ba na son ne zaman to a ce wani ne zai wani labari na abu aka ce ni zan bada labari.
To yau idan an ce wayar ka ta faɗi yaya za ka ji?
Kai a yi lokacin na kai waken ɗin Facebook ya Madina a lokacin sai ne kusan kwana biyu abin da lafiya.
Rashin lafiya kai saboda Facebook ɗinka ya samu matsala?
Saboda Facebook ya samu wahala sai rashin lafiya kusan ta kwana biyu idan za ni.
Kamar wani irin illa ya maka ga rayuwarka?
A yi yau illa saboda na yi mitin ɗin wasu abokanan da har yanzu ban same su ba. Saboda na yi zafi har yanzu ba gajiya saboda a lokacin akwai wasu suna da nemi su duki wanda har yanzu ban da su a rayuwa.
Da farko sunana Ahmad Tijjani Bawaje. To gaskiya tasirin social media rayuwata kamar da ka sani komai na rayuwarmu na yanzu komai ya koma harkar social media wato kafofin sada zumunta na zamani fannin ce karatu a makaranta ina using in ce zan ce 70% na karatu na yanzu ina yin ce through social media ba wai ana karanta takardu irin misalin ce hard copy saka ba.
To kullum kake amfani da social media?
A gaskiya ni kam zan ce social media sai dai gari da waye ba kowane wayewan gari musamman ma sun san duka kafofin watsa labarai musamman ma mace international media nan kowa suna da mace wato website da suke tace labaran
su wato shafin yanar gizo
da suke watsa labaran su musamman ma wasu labarin za ki gani sun watsa shi a shafukan su amma ba su watsa a rediyo ba so irin wannan labarin kowane wayewan gari ina bin duka shafukan su domin san yau me gari me yake faruwa a kasan.
To shafukan sada zumunta guda nawa kake da su?
Okay, akwai Facebook, Twitter, Instagram da har ma ce YouTube da kuma LinkedIn.
To wanne ne ka fi hawa kullum?
A gaskiya zan ce Twitter.
Twitter me yasa?
Domin gaskiya yawancin labaru na yanzu suna kan Twitter musamman ma in ce manya-manyan mutane wato prominent mutane a society sun ce sun fi amfani ma da Twitter musamman ma in dai kina son labari dai a ce labari wanda like in ce breaking news haka idan ka je Twitter za ka ganci kamar yin yanzu ya faru yanzu za ka ganci
wato an fi samun labarai da dumin sa a shafin Twitter kenan
yawa a Twitter ana samun labarai da su kuma a wannan shafin ina ga ya kawo ma wani abu zan ce na interaction kamar mutane kamar leaders da kuma mu'amala tsakanin jagorori da kuma mabiyansu wani a da duka idan kamar shugaban kasa ko minista ko wani yakan yi duk taro wani kasa ko wani abu duka za ki ga an wallafa wannan abin to za ki san yau ina wannan yake ina wannan yake har ki samu mabi idan sharhi ko wani abu akai tsakanin yadda da duka wannan babu.
To lokaci dai ya yi halinsa kamar ko da yaushe za ku iya ƙara jin wannan shirin da kuma shirye-shirye na da suka gabata a shafinmu na voahausa.com kawai ku garzaya zuwa shirin rana ƙarƙashin kowace ranar Lahadi kuma tabbatar cewa kuna tare da ni kai tsaye a kowane mako ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan gundumar Colombia cikin shirin matasa a duniyar gizo a kai ga Madina mai shanu yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice
yakin da aka kwashe wata guda ana yi a yankin Tigray dake arewacin kasar Habasha ya kawo cikas sosai a kokarin yaki da cutar coronavirus daya daga cikin munanan annobar da Afirka ta taba gani yayin da yakin ya sa mutane kusan miliyan 1 yin gudun hijira lamarin ya kuma kawo cikas sosai a ayyukan jin kai cutar coronavirus na ci gaba da yaduwa a fadin Amurka yayin da kasar ke kusantar lokacin bukukuwan Kirsimeti lokacin da ake sa ran tayu taron yan uwa da abokai zai ƙara yawan masu kamuwa da cutar kuma asibitoci za su kasance babu masaka tsinki kasar China na kokarin kaddamar da gagarumin shirin fara bada rigakafin cutar coronavirus kamfanin dillancin labaran AP ya bada rahoton cewa gwamnatocin larduna a fadin kasar na yin order rigakafin coronavirus na gwaji duk da cewa jami'an kiwon lafiya ba su faɗa ƙarfin aikin rigakafin ba ko yadda za su tanade shi domin al'ummar kasar biliyan 1.4 sauraro a nan zama da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai biyo sahili wanda ya bada umarni kama injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya ma assalamu.